da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A dukkanin litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 8 ga watan Janairu na shekarar 2024 za mu yi magana ne akan dangantakar da ke tsakanin mata da dangin miji, musamman ma mata wato kanwar miji ko yayar miji da dai sauransu. Sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu, inda za ku ji tattaunawar tasu akan maudu'in namu na yau kan kanwar miji ko yayar miji. Wai menene dalilin da yasa a koda yaushe ake samun tsamar dangantaka tsakanin mata da kanwar miji ko yayar miji? Sai a gyara zama a biyo mu a cikin shirin yau da gobe. Tare da bacin lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar mu Binta Ibrahim, inda a zauren namu ne yau akwai baki mata wanda za su yi mana bayani akan matsalar zamantakewar da ke tsakanin mata da dangin miji.
Me sauraro, barka mu saki sanar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A wannan zauren namu a yau muna tare ne da mata da za mu tattauna da su akan zamantakewa irin na mata da dangin mijin su. A cikin zauren namu a yau akwai Rakiya Sa'id wanda aka fi sani da Rukmai da kuma Hawwa Usman. Za mu tattauna ne da su akan matsalar zamantakewa tsakanin matar gida da dangin miji. Akwai abubuwa da yawa da akan duba wanda yake faruwa tsakanin matar gida da wa Allah kanwar miji, yar miji, uwar miji ko kannan miji maza. To a yau dai za mu tattauna ne akan zama da dangin miji mata wanda an lokaci saboda wani dalili ko na mutuwar aure ko kuma na ta zo da taya dan uwa matar dan uwanta zama yakan hada tsakanin mata biyu. To an ce kuma ko ba a sarki biyu a fada daya. Malamai bisa irin abubuwan da ke faruwa da yanda zamantakewar ma'auratan yake a wannan lokaci, da ma an ce auren wannan zamani a lallaba ne a da, a yanda muka sani zama tsakanin mata da dangin miji kusan wajibi ne ma. Tun zaki ga wani lokaci gidan ma gandun aka kaita, ma'ana kila ga can dakin uwar miji a can gefe ita ma ai mata daki a gefe, inda kinan za ta taso da ita da dangin miji. To amma bayan nan zaki ga zaman ba cika dadi tsakanin matarwa da ƴan uwan miji ba. Shin me ke kawo haka ko me ke kawo irin wannan sabanin da ake samu a tsakanin su?
Jama'a assalamu alaikum. Mafi yawanci ana samun matsaloli mu especially a ce kanwar miji ta zo gidan yayinta da nufin za ta zauna ne na wani lokaci ne ko kuma za ta zauna ne permanent da su na dindindin. Yawwa, ko zaman dindindin. To ni a tunani ma mafi yawanci hali ne irin zan ce kamar na mata da rashin kuma tunani da hangen nesa. Domin a matsayin ki na mace, in har kin san cewa wata ran ki ma zaki aure, zaki je ki zauna da wani iyalin kuma zaki zauna da ƴan uwan shi, to bai kamata a ce ana samun matsaloli ba. Don in most cases sai ki ga ma kanwar miji ta zama kamar kishiya.
True.
Yes. Miji yana zaune da matar shi lami lafiya, ko zan yi ta ga ya siyo mata mai dan tsada sai ta canza fuska. Kuma ba wai dan bai siyan ma mahaifiyarta bane, kuma ba wai dan bai irin taimaka musu ko wani abu da sauransu ba, sai ta mai da ita dai kamar kishiya. Ana samun haka da yawa. Amma ba a cewa duka an tara an zama daya. Akwai wasu cases din da zaki gani akwai bambanci, amma in most cases kannan mafi yawanci ba sa embracing matar da aka auro,
ba sa rungumar ta cewa ita mata ce.
Yes, a matsayin tasu ita ma yar uwa ce because in kin dauka cewa wannan ai yaya ta ce take aure a wani guri ba za ki mata bakin ciki ba
za kai fatan ta ji dadi
yadda kai ma nan gaba in ka je za ka ji dadi ka sai ki kuma kai da kake so to wallahi sai ki ga akan abinci ma an samu matsala da ita in kanwa kici ta zo gidanki ba kanwar miji ba zaki sarrafa ta yi mun wanke wanke yi mun shara yi mun wanki da famin abinci in their own case a nasu me ake
ga wannan bangaren su
yawa idan kika fara cewa yi mun kaza yi mun wanke wanke yi mun shara dora min girki sai a ce kin mai da ita boyi boyi aike mun daga nan ma kin ma zama muguwa
to ai naga kaman kanwa miji kaman miji ne ai ko
haka ya kamata ya kasance
to a sa miji aiki
alhamdulillah kuma ai ba zai dace a ce ke kanwa ki ta shigo gidanki ba za ta taimaka miki ba indai akwai tarbiya kamar yadda ka tashi ka gani a gidanku ana yi kanwa ka za ta taimaka maka to in kuma kanwa miji ta baka dama a matsayin kanwa ka ai ba za ka cutar da ita ba ma a misali kenan a zauna ne tare a kyautata ma juna tare irin da sauransu amma sai kiga abun an samu reverse is the case
anya cikin sauran lokaci kannan mijin mafi yawanci kun ce matsalar ta fi zuwa a kurin kannan miji ba yayin miji ba dake ana samun haddayen miji to amma a kannan mijin ba kwa gani kila kun dan shiga kun fita ne kun hana dan uwan nasu ya kyautata musu ko dan ba ta wayansu kudin canji da na charge card
wallahi in case
na kacin waya
a cases da yawa zaki wallahi namiji yana iyakacin kokarin shi kyautata ma ƴan uwan shi amma kar a manta fa ita macen da ya aure ta zama mushi priority na farko tun da amana
wato dole shi ce
dole ne wani haƙin nata sai ya sauke shi kafin ya ce bari ya zago ya juye zuye makanwar shi ko kuma ma in yaye shi ce akwai inda ya kamata ma a ce in kin ga dan uwanki ya magaza in ke kina da hali a matsayin ki na yayar miji ki tallafa mishi
wato a rufa mai asiri gidan nan nashi kare
ya tallafa ya rike amanan da ya dauko ai amana ne Allah ya bashi in kin ce zaki shiga cikin wannan hurumin kin ga baki tallafa mishi ba wurin kyautata ma iyali zamantakewa ne kyau ina son mata ma su gane ita kanwar miji ko kuma matarwa ya kamata a ce yar uwa ce saboda shi fa alaka na aure wani abu ne na daban Allah ne ya ce mu yi shi
wato jini yana haduwa
zaki ga mace ta haifi ƴaƴa ma amma wai duk da haka ba a daina kiyayya ba
ko kuma ba a daina ware ta
a daina ware ta a wasu maike ba ne ce an auro ki daga wani guri to me zai sa bacin namijin nan ya auro ta shekara ɗaya shekara biyu ta haihu uku ta haihu an samu ƴaƴa ɗaya biyu uku hudu biyar ni ko menene ya rage ai daga lokacin da aka ce mace ma ta haifi ɗaya to kuma ta fa zama ku kun zama ita saboda dan nan da ita da mijin
kowannan kowannan cewa na shi
alhamdulillah har sai a ga kuna ma jayayya kuna faɗa akan ɗan tsakaninki da ke da kanwar miji ko kuma wani abu da sauransu kin ga ta zama mata gida kenan me kamata a ringa nuna mata wariyar launin fata ba ana sa ido akan abin da mijinta zai mata abin da ya kamata shine a taimaka mishi a tallafa mishi shi ma iyalin shi ya zauna lafiya da su
kaje ya Hauwa an fice matan gida ku kan shiga fita ku hana ɗan uwan miji sakewa amma ku na ku ɗan uwan za su musu baje su saka ta tsawana an ce idan ma suka zo girkin su daban ne ma'ana idan dangin miji ne suka zo musamman irin kanwar miji ne ita sai a ce ba za ta ɗiba abincin da kanta ba ku za ku ɗiba mata amma an ga ku da yakuncin da yasa ne za a girka muku ko kuma shiga ki ba ta ya ko haka ne ba shi yake kawo irin waɗannan matsalolin
ba gaskiya tsakani da Allah akwai matan da suke haka
to
tsakani da Allah kowace tsuntsu an ce kukan gidansu da yake kowace mace akwai tarbiyyar da aka bata daga gidansu tsakani da Allah akwai wanda zaki ga ba matsalar matar bane matsalar kanwar mijin ne ko yar mijin akwai kuma wanda tsakani da Allah matsalar matar gidan ne akwai matar da idan ta shiga gidan miji ta samu miji ta ga miji yana santa kuma yana da hali Allah ya rufa mishi asiri zaki ga ɗan uwanta kuma zaka dinga janyowa ba ta kaunar ma wani nashi ya rade shi
ba ta za ta sake masa ba kenan
ba za ta sake masa ba tsakanin ta da ɗan uwan mijinta sai dai harara da hantara kuma kullum kokarin ta hada su da ɗan uwan su ya daina ganin farin su har ta kai ta kawo ma wani mai ɗan uwan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya jinin shi iyaka da gidan shi
ya musu rashin mutunci
akan matarsa tsakani da Allah irin hakan na gani ba su ɗaya ba ba su biyu ba ina da masaniya akan irin wannan sannan akwai a bangaren mata kuma da ake cewa dangin miji sun takura musu wasu ba laifin matan bane laifin kannan mijin ne sannan kuma kannan miji da zasu zo gida su irin su zo su zauna da matan wansu yana faruwa ne wani ba mamaki mahaifin mijin ya rasu uwar ba ta da karfin da za ta iya rike wannan a ce ta dawo gidan wanda shi yana da halin da zai iya ciyar da ita ya kula da tarbiyyar ta tunda shine namiji kuma mu da ma kullun rayuwar mu a karkashin maza yake ko dai wanka ko mijinka ko danka idan ka tsufa haka rayuwar mu take mu mata saboda haka za a iya cewa ta dawo gidan wanda ta zauna to akwai wanda idan ta zo ba mamaki a gidan mijinta wahala ne fito da ita daga gidan mijinta za ta ga irin ya gidan wannan nata yana kyautata ma matar shi da sauran su daga nan sai har suna da bakin ciki ya shigo
to wato ta tana da inda ni ne a wurin
eh na samu wannan opportunity din me zai fito raba ni da gidan miji
haka
ko kuma ba mamaki a kotu sa da take gidan miji idan ta kasance budurwa ce kenan in ya kasance budurwa ce ita akwai wata sister ta wanda ni'imar da matan wanta take ciki ita ba haka take a gidan mijinta ba
to
ko biki gani suna man cewa kowace mata mijinta take aure kuma karfi karfi ne kowa da yanayin karfi
kowa da kaddarin
so ne duk wannan abin abinda na dauke shi ga baki dai kamar hasada yafi yawa a ciki
sosai
da san kai
sosai akan samu matan miji matan yayi da su kuma matan ai da su kuma kannan miji wa'anda musamman wanda aure ya mutu ta dawo gidan dan uwanta da zama zaka da guya ko yaya dakunan suke ko da kwarabi ne dakin sai ga wani ya takurewa matarsa wani zuma ta sakan yi korafin cewa an takura musu ne wanda ita dama mai daki shi kila hadda ya ta taho kuma ta saba zama da miji sai yau ba ta da miji ta dawo gida gidan dakuna biyu ne na kwana sai ce ita matar ta sa tarkata eh wasu za ta samu wuri a gidansa sai ya saka ta a cikin gida kamar kishoyi suka zama wannan da safe za ta fito wannan ita ma da safe za ta fito wani ku zai ce ga hacce fa ne yake yi a rabawa juna wannan ana tunanin me ya kamata ai a wannan matakin
ya kamata a duba idan aure ya mutu gaskiya bai kamata in dai namiji bai da wadata a ce za a dauke bazawara zai dauke bazawara ya je ya dauke ya dauka dan tana kanwar shi ya kai ta gida ya takura wa matar shi sannan lokacin da matar shi ta shiga damuwa ƴaƴan shi ba suna cikin damuwa shi kanshi hankalin shi ba a kwance yake ba saboda haka in mutun haffa shi da gidan da zai dauke su babu ruwan kowa da kowa wanda sai dai idan kanwar yar mutunci ce ta ga matar shi tana kicin tana girki zaka fito ta kaya ta da aikace-aikacen gida in dai ba haka bane kamata yayi a ce babu wani dalilin da zai sa a kawo ta kanwar miji ka zo ta takura maka ba ka da wadatan da zaka gidanka ba a yalwace yake da kowa zai yi abin da ya ga dama ba ya saka ta yi wala tsakani da Allah takura ne kuma irin wannan matsalan ya kashe aure ba ɗaya ba ba biyu ba
sosai ma
ya kashe aure sosai yana bada gudunmawa wurin rabuwar aure
ne to kina nufin ita matar take cikin gida ana iya kawo mata dalilin da za ta ita ma
matsala
aure take nan daga
so da yawa kannan miji sun sha koran mata yayin su a gida because kannan miji da yawa kes ne a cikin gida saboda kin ga dai mu especially idan aka ce miki mijin nan yana da uwa yana da uba za su kasance tsofaffi ne san manyanta wannan kanwar mijin ita za ta dinga kwasan abin da yake faruwa a cikin gidan nan tana kira su tana gaya musu abin da yake faruwa ko ta wanke kafanta ta tafi sannan shi kuma a cikin iyayen shi yake na miji to irin wannan zama da kannan mijin shi yake janyo abin da ya faru da abin da bai faru ba su da kauman miji ta rada za ta je ta fesa wa mahaifiyar ta ne ba lalle bane mahaifinta tunda namiji ne ba ta
ga takura
eh fuskan da za ta gaya mai ga takura da sa ido ko daga nan shi kuma zai samu matsala da mahaifiyar shi to kin ga daga zaran da aka ce ka fada sakin fada samu matsala da sarkake akwai matsala saboda ita ta haifi mijinki kuma bai sai kauce ba maganar ta ba da zaran kiyayyen ki ya dara cikin zuciyar sarkake shikenan fa auren ki ya riga ya shiga cikin matsala
sosai
komai zai iya faruwa ko dai yake ba gidan ko kuma ki zauna babu dadi a cikin gidan ya zama da mijinki shi kadai yake kallon mutuncin ki a cikin gidan nan kuma babu dadi aure a ce baka shiri da dangin miji
ba yi da dangin
because ba zai canja yan uwan shi ba ke kuma matar shi ce to babu dadi
ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadin shirin bari mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar
to a duk wannan magangan da muka yi da tattaunawa da muka yi mun lura cewa akwai dai matsala
sosai
ana kuma samun
matsalolin da wanda aka kawo mutuwan aure
bangaren su dangin
mutuwan
wannan miji
da ita
wannan miji kuma bangaren mata ita ma ta zo ta nuna cewa gashi ta nuna fifikon yan uwan take
so sosai
misali wanda yake kawo matsala
zuciya kenan
to a duk wannan abubuwan ina kuke ganin za a fuskanta a samu mafita shin bangaren mijin ne shine akwai wani gyara da zai yi da zamu samu ba su shawara akai ko kuma su matan da abin ya shafa kasu abin da zamu gaya musu su duba su kuma lura da cewa ga yanda yake ga kuma yanda za su gyara zaman nasu
okay gaskiya mafi akasari matsalar an fi samun ta ga mu mata kamar yadda aka yi magana cewa kanwar miji kuma da matar gida ke matar gida idan an kawo ki ki dauka cewa wayannan yan uwanki ne abin da zaki yi da kanwarki zaki yi da su ki kyautata musu duk abin da ya dace zamantakewa mai kyau mai natsuwa mai tsafta to haka kuma ke ma kanwar miji idan aka dauko wata aka kawo gidan to fa ke ce ma in fact su ne ma ya kamata su bude babin zaman lafiyar da kyautata mu juna dan in suka anshe ta bibiyu suka ja ta a jiki suka nuna ai ita ta su ce to ita ma za ta saki jiki
kuma sannan dan wasu zai ji dadi
sannan dan wasu zai ji dadi domin shi a wannan fa namiji aka saka shi ne a tsaka mai wuya yana son yan uwan shi yana kuma son matar shi kuma baya son ya rabu da matar shi a duk mafi yawancin zaki ga abin da ya faru in kika bi diddigi diddigi sai kiga wallahi ya rasa yadda zai yi ne saboda ba zai zabi matar shi akan yan uwan shi ba maybe mahaifin shi tana nan baya son ya bata mata rai ko wani abu da sauransu dole yake goyen bayan yan uwan shi sai ya gumbaci ya rabu da matar nan aure da yawa sun mutu akan haka to in kuka ja ta kuka nuna ita yar uwa ce ke koda kara ne yake kawowa gida a ayyanci tayi kaza wancan tayi kaza da sauransu ku zauna ku duba matsayin ku na mata wancan nan in tayi kaza me ya kamata a ce in ni ne menene shawara da zaku bashi ya zama da shawara ce mai kyau mai tsafta ba shawara na kushewa ba da ingizawa duk shi ke kawo matsalolin so idan aka embrace din ta aka nuna mata ita ma ta gida ce da sauransu to wallahi ina ganin za a samu maslaha akan wayannan sai dai in mutun yana da son zuciya ita kamar bangaren matan waki nan ko wani abu in dai ba ta da son zuciya me zai sa ɗan nanki in sun zo ki kyautata musu shi kuma kannansu ba za ki kyautata musu ba in kin kyautata ma ƴan uwanki ki kyautata wa ƴan uwansa saboda ya dauko ki fakir ga kin shigo kenan wani fa auren sai mutuwa cikin ikon Allah ana ta zama da rashin kyautata mu juna ba yi da dadi Allah ya kawo mana mafita
aje hawa
ni shawaran da zan bayar shi ne kannan miji dai da ake in dai ba saurara ce in dai kannan miji ya ga ba shi da wadataccen gidan da zai fi kawo kanwar shi ya hada ta da iyalin shi gaskiya yayi hakuri ya batta a gidan iyayenta sai dai idan ba yadda zai yi ba inda za ta je ta zauna
ba ta da hankalina
yawa to tun din ma ta mallaki hankalin ta tana da iyayenta tana da hankali ta kai shekarun da za ta iya za a iya kama mata daki gaskiya mafi sauki shine ya kama mata daki ya dinga ajiye mata kayan abincin
da ko da kusa da su ne
ko da kusa da su ne saboda ya dinga kula da me za ta zai dinga kaiwa yana kawowa
sosai
amma dai ka so ka dauko kanwarka ka hada da matarka baka da wadataccen inda zaka ajiye su ga dakin matarka ga maybe ko ka hada kanwarka ka da yaranka ne ma ga dakin mata ga dakin ya wannan ta fito tana jin haushin wannan wannan ta fito tana jin haushin wannan irin wannan gaskiya yana taka rawan gani wurin mutuwan aure da lalata jin dadin ma zamantakewa ga baki daya
sosai fa kowa nan sai su ji a takure yake
sai kowa a takure yake kowa yana jin haushin kowa to wanda kuma hakan ba daidai bane so maganin ka ayi ma kar a fara
sa ido fa yana daga cikin abubuwan da yake janyo matsalar misali kila ita yar kanu mata ta sa ido akan abin da
to ai shine babban matsalar ai sa ido shine babban matsalar
sa ido akan kayan da ake
to ai shine babban matsalar sa ido
matsalar sa ido
yanzu nan dai zaka ga bai mata adalci akan daya
kuma da ba mata
shi ba ke ba mata shi ba
alhamdulillah
ke ba mata shi
wannan ita ce nauyin da Allah ya
dora masa
dole ma Allah ya ce ya kyautata miki amma tunda wannan ya dauko ta a matsayin amana ce dole sai ya fara kyautata mata kafin ya juyo kanki haka Allah ya tsara al'amarin saboda nauyi ne aka dora mishi
sannan maza su ba su san wannan point su san gangani saboda maza da yawa suna daukaka ƴan uwansu akan matansu sannan abinda nake so ina kira ga maza cewa ku gane kuma ku ji tsoron Allah matan ku dai amana ne a gare ku amana ne aka ba ku wani ma daga Sokoto ya je da koma ta ya kawo ta Kaduna ko ya kai ta Kano ko ya kai ta Lagos ba ta da uwa ba ta da uba ba ta da ya ba ta da kanwa kai ne uwar ta kai ne uban ta kai ne wanta kai ne kanwa kankanin ta mai ku dinga ma matan ku adalci
sosai ba komai bane da dangin
dangin juya su daga kare mai yan
sosai
su ma suna da yan uwansu karabo na
wannan
karabo da yan uwansu
wallahi a wayannan ma yayin hajiya sai kiga an dauko ta daga nesa
amma wallahi yanda kika san saniyar wari haka mace zaki ga tana zama
to ko ne ba da shirye da rangarai
tun kuka kyauta ta wasu jawo ta a jiki
wani nace ko ita ba ta kyauta ta
wallahi duk abin da za ta yi duk effort din ta dan ta nuna cewa ai ina tare da ku ni ma yar uwar ku ce wallahi haka zaki ga ana yaki ci ta an aje ta a gefe in ta zo ba za a kyare ta ba a yi mata wulakancin na
sai
a ringa musu wani abu ya dawo sai ki ga mutun ya zama frustrated ko da yana zaune da mijin shi lami lafiya
sai shiga damuwa
da takura ka fito daga kai kai ka fito daga cikin dangin ka kana tunanin ka shigo dangin da za su rike ka
to an ware
mu ma iyaye ne mu ma iyaye ne
sannan ba da kudin ka tunawa ko ma za ku aure da ƴaƴan ku
yadda aka dauko ki aka kawo ki
haka za ka dauki yar ka kana ji kana santa kana kaunta a kai da gidan mu
a rungume ta hannu bibiyu
sosai
to mata ya kamata a ce mun gane wannan kuma ruwanki da matsalar cikin gidan wanki in ba ta shafe ki bane saboda ko harshe da hakuri ana sabawa ko zuwa yace miki ai wance kaza to ki tunanin ke ce wancan
in ki ma za ki je wani gida
definitely tilas ne zaki je wani gida kuma zaki zauna da wasu abinda kika yi shi za a yi miki komai daren dadewa in ba a yi miki ba zaki haifa za a kika yake wani guri kuma ita ma za a yi mata
ba haushi da ma yace ba a sauki biyu a fada
ba a yi
kun wata an san mu da kishi da san nuna cewa nan wurin ne muna sa a bar mu mu yi sai kuna ganin wannan
zai yake kawo
wai ke
tokan da kike ko da a ce ko kin girma matan yayanki dole akwai bada akwai girmamawa a tsakaninku saboda na farko matawar wanki ne na biyu gidan mijinta kika zo kika same ta dan haka dole wannan biyayya zaki mata biyayya inda kina da tarbiyya ko da a ce ko kin girme ta
sosai
wannan abun fa abu ne mai sauki zaman lafiya Hausa sun ce zaman lafiya yafi zaman dan sarki
akwai wani abu na karanta a wani shafi na sada zumunta inda kanuwar miji ne amma ta girma matan ne sa ba kusa ba irin ina ganin kamar ya kara aure ne so fadar su da ita matar miji matar ruwa cewa wai ai ta an ƴaƴanta ma tana ganin da kyar mata haifi amarya ba saboda haka dan me amarya ba ta ce mata anti kuma ita amarya tana auren wanta ne kenan da ita ne ya kamata ma a ba girma to amma tun da bata ba ta girma ta wata me yasa ita ba ta ce mata anti ta tashi mata magana ko tana kiran sunan ta kai tsaye kaga wannan wani lokaci zaki ga haddasan girma ma
eh
suna ganin kamar ba sun girma matar ma da
zawar da auro tsakani da alayin da zai nake maganar nan ina da kannin mazaje na wanda sun girme ni wallahi akwai babban yashi ta girme ni ban taba ji ga kira suna na ba dare an tarakiya take ce mu ta haife ni wallahi to ya danganta da yanayin wanda ka samu
kuma tarbiyya da yanayin tarbiyyar da aka ba mutum
wato mijin take
kallo eh babu wanda zai kira ka wai dan ya girme sai ce maka a kai ga ganda kayo wance ai in ya duba ko da ya girme ka ai ka haifi wani ganda mimi hala ina ganin ƴaƴanka suna yawo a cikin gida da sauransu kuma shi ma ƴaƴanka yana son halafi rasu idan kika ga haka to ko ƴaƴanka ma ba za su respect mutum
ba wato ba su bashi girma
ba kina kira ai ko kike ce a gida yanzu a misali in kina son ki sa ma yaranki wannan ɗabi'a na
girma
manya sai in kin fara fa ya yawanci an tuwance ya yawa ne to sai ki ga nan da na kowa ya dauka tashi ni da na tashi mama na yaya ake ce mata biyin uwar gida a gida so kowa ma ya saba har yanzu har gobe hajiya yaya haka kowa to ka tashi da wannan dabi'a me zai sa ka ringa ganda mama mutane sunan su ai ko kin girma mutum ai tunda shi ne kin girma mata shi shine gaba da ki kawai sai in ita tana da kirki in dan ma ta kira sunan ki ba komai bane hala tana da respect ɗinki a wasu wurare maybe ita bata tashi an nuna mata cewa wanda ya girme ka ba ta ko da a matsayin cewa ita kanwar mijin ka ne zaki ga ta girme ki zaki ce mata hajiya ko yaya to amma aka samu wannan yanayin to sai ta duba kawai ta gani to ai tunda ruwan ta ne ma dai ake aure sai ta hakuri kar ta dauki abin ta mai da shi wani damuwa da sauransu a hankali hankali ana jawo hankali hala za ta gane ko maybe dan ta shigo gidan bata saba ba bata zama matar gida ba ta gane cewa ya kamata in dinga respectin wancan ko da ma a ce ni matar wanta ne to ya ma danganta da yanda ai ita matan kan wan ta selin kanta me
to ta dai
gabatar da kanta yawa in kika gabatar da kanki da girmamawa da mutunci har a mutu a cikin wannan zamani
a'a shawaki in dai su sa da mutunci
in dai kun
kina wani kwa alkurani ke lashe wa ki ga mu
ina magana akan kaina ne ma ni yanzu da ni miki magana da azani
wai dai wai ina ga
karfi azarban da kowa sai yadda yar sister na yanzu da ta bani ya ta tana
makaranta
wani sai ke embracing ina wannan yanda ya kamata so in dai suna da mutunci in dai sun mika kansa a mutunci zaki ga ita ma yarinyar ta mutunta su dan wani duk abin da zaka yi mishi in namun jikinka zaka dauko kana dafa kana bashi
wallahi tallahi in ya gama shi zai kuntsawa maka rashin mutuncin da ya wuce wannan ba su taba appreciate wasu duk abin da zaki baya ba ba kanwa ba ba menene ba amma in mutum mai mutunci ne to wallahi zai mutunta abin da aka kawo
tunda ba zamanin nan sati daya wata daya ba ba ma dai lokaci
da aka yi shi ana sa rai cewa sai mutuka rafa
gaskiya
yawa to abinda aka yi shi dan sai mutuka rafa to me zai sa a zo a disa shi a rashin mutunci
kuma kamar yanda kike fada ne dan da kuma fada gaba ki dan ku cewa mace ta tana cewa idan ta zo gidan wanta yau tana zaune a matsayin gudun ruwa ko ba zaura akwai ran da za ta ƙara koma wani gidan
wanta
ko dai sai aure ko ta koma gidan mijin ko dai wani abu dai za ta ci ta samu ita ma nata dangin mijin
sosai
yawa abinda ka shuka kuma shi za ka
ci
ko kina ganin eh yana da kuɗi ne saboda ga gidan yana ne tana cin daula kika ga hawayen su ma suna mama mata gori eh kin zo cin daula kin zo cin arziki yawa to ai ku kwaso kawayen su a zo a rashin mutunci a gida da sauran su bata isa tayi magana ba
ni abin da nayi da shi shine duk fa abin da kai wallahi sai ka zo ka same shi a gaba
wani lokaci ma fiye da abin da ka shuka
yawa to kawai idan kana son kyakkyawar rayuwa kai ma ka aikata kyakkyawa shine kawai ki dauka cewa wannan yanayin da wannan take ciki ke ma Allah yana iya saka ki Allah fa mai canza lamarin shi ne a duk lokacin da yaso kuma ke baki san asirin boye ba ita kanta wadda take gidan bata san cewa za ta zo ba Allah ya kawo ta ya jefo ta cikin wannan gida to ke ma yana iya daukan ki kai ki abinda ma ya wuce inda kike saboda maybe ke family ki basu fada da kamar Allah family da zaki je ba to sai ki je ki aure a family din Qur'an da yake da girma
da shafaki ya kala-kala
kala-kala ya wuce wannan ki rasa yadda zaki amma idan kika zauna da wannan lafiya wallahi sai Allah ya kawo miki mafita in kika zauna da matar wanki lafiya lau kika anshe ta hannu bibiyu muna kyautata fatan cewa idan kai zaka ga alkhairi komai da ran dadewa
wato ita da yarinyar misali kanuwar miji ta dauki hakurin
in kika zo gidan
ta girman ma ko nan saboda wannan
girman ma saboda wannan
ko a ce ba kawai tana cutar
da wannan tana cutar da
ta yi hakuri za ta ga hakurin
za ta ga
hakuri har ko rashin mutunci ta mata za ta ga
yawa ta tabbatar da cewa bata zama matsala ko sila ta rabuwar auren ta da matar shi ko wani abin tashin hankali ko misalin zarratin ka cire duk abin da za ta gani miji ne ya mamata shi to ta fara cewa ita in dai ta hakuri ta nuna babu damuwa ita ba ma kamar ya masu tashi wanda ba su taba auren ba ai an fi samun ma matsalar da su
to da ƴan mata
ƴan mata ai to su ba su san rayuwa aure
haka
ba su san menene ke faruwa ba to amma anan gaba in suka ji au to dama haka ne abin da ke faruwa
eh ashe mata ya ma
alhamdulillah hakuri take yi akwai lokacin da na tambaye wata illa ta kanwar mama ta ce irin sun dade haka ne da sauransu na ce sai ku ta zama na ce sai ai ta zama yanzu shekara 30 da wani abu inna ga kuke zama a gidan nan saboda mijin naga yana da fada da waye da sauransu nace sace eh aure hakuri ne amma yanzu ba zaki gane ba
to su muke aure ba
bai na na san ma magana aure kawai ni abin ne yake bani mamaki yanzu yana ta fada irin da sauransu din kuma naga suna tuna da bi suna da biyayya suna bin shi haka da sauransu ashe ban san ashe bayan fadan nan akwai wani zama da ake yi na jin dadi haka wani lokaci kin bai jana har
za ka manta da wancan
ba sai mun bai zaki gane ba amma lokacin yayi to yanzu ko ai ga lokaci nan yayi
haka
na fahimci abin da
wato dole sun kin dauke
shi ba kawai na dauke shi
eh ba san ga miki a aji ba
ya ni amma a aji ba shi wannan makaranta ai makaranta ce
gaskiya kuma ta mace tana da fuskar
shi sosai kowace
wata ta jiran kowa
za ta karanta wannan ta karanta wannan ta karanta
haka babi babi
a cikin rashin dadi za a samu dadi
yes haka
a cikin dadi a samu rashin dadi haka rayuwar take to ke a matsayin ki na mace in kin zo kuma kin kara wa mace rashin dadi a cikin dan zaman da take yi ta kai ta san menene tsakaninta da mijinta ba kai aikata alkhairi ba
tabbas
yawa to ka kasance kawai ko yaushe in ka tunani gaban nan kai ma in ka shiga cikin yanayin nan Allah ka sa in tsinci kaina a yanayin mai dadi
Thank you. sauraron mu da haka muka sa ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kwaje muryoyin su da wadda tudaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Legas Gershon da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Somebody